بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقهوا قولي باقي يوم السلام عليكم ورحمة الله بركة مدى سادوا وانا سافيا تلا ربا يو قوما قوت رمضان باقي هجرة من دو صلى الله عليه وسلم شكرا دوبو دا داري قدو دا ربعين دا بيار وانا كمي دا چه دا عشرين قوت قوكو هجرة ميلادية دوبو بيو دا عشرين دا قدو ci gaba da karatu mana tafsirin alqur'ani mai girma dan ba manta ba je mun zuwa karshen aya ta 16 a cikin wannan sura mai albarka suratu at-tur yau za mu tashi farko aya ta 17 daga wannan masallaci na mu mai albarka masallaci meci da kenan unguwar Bolari anan garin Gombe fadar jahar Gombe muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wannan gari namu albarka kama haka akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya na farko tana cewar mijinta ne baya sallah yana azumi amma ba zai sallah ba idan na mishi magana akan yayi sallah to a ranar ko kudin cafe ne ba zai bani ba Allah ya sauke menene matsayin zama da shi Allah ya kiyaye to na farko mutumin da baya sallah zama da shi haramun ne bisa ga zance mafi inganci a wurin malamai amma kafin a ci an rabu da shi a dauki matakai ne ya za a yi a gyara shi dan ya koma yi sallah din ba haka kawai a ce za a rabu ba akwai iyaye akwai waliyai akwai shugabanni ina fata an gane shi ma ba daga sama ya fado shi kadai ba yana da iyaye dole yana da kuma in an ce iyaye ba sai mahaifi kadai ba kawo ne da bafano duk iyaye ne sannan ko kuma waɗanda yake jin kunyar su daga cikin manyan gari misali ko malamai ko makamancin haka a dauki duk matakan da za a dauka na akai ba za a ce akai karan shi ba sai dai akai korafi domin a kira shi a masa nasiha ya koma ya dinga sallah ina fata an gane shi kullum musulunci so yake a gyara mutum ba so yake a ainihin kori mutum ba amma ci gaba da zama da shi din ba tare da keke dan wannan matakan ba wannan kuskure ne dan ke ba zai ji a zinki bai ko ba haka ba amma akwai wadanda zai ji nasu to saboda ki kokarin kai shi kai complain wajen wadanda kin san yana ganin kiman su zai iya sauraron su in kuma irin mutumin nan wanda shi baya ganin mutuncin kowa don sa akwai irin su a cikin mutane iyayen shi ma bayan da suka iya da shi idan irin wannan ne ba zai ji maganar kowa ba to wannan wajibi ne a rabu da shi saboda ba a zama da wanda baya sallah a koce ta rubuto ta takarda doguwa wajen shafi ne da wani abu kamar wasika takardan takaduna guda biyu aka da aka cire daga cikin 40 leaves wacce ta rubuto ina ga wannan shawara ya kamata a bata ba abinda za a fatawa akai bane ya shafi wani wanda ya fito yana son ta mahaifiyarta ba ta so irin wannan wannan shi ba fatawa bane ba da za ta zo ta samu daga cikin yan committee mu na tafsiri na mata sai mu haɗa ta da su komandan hizba insha Allah za su taimaka mata da shawarwari in matsala ne ma sai ya za a warware shi idan Allah ya sa ta ji sai ta neme su insha Allah wannan kuma tace tana sallan walaha amma sai ta ji an ce duran da baka yi walahar ba to ta rushe gaba daya sai ka ce wani jere ana cikin ya bushe, babu wani abin da za a ce wajen ka daina shi ya bushe in ba musulunci ka bari ba. Musulunci na Allah ce man yakfur bil iman faqad habita amalu wa huwa fil akhirati min al khasirin, duk wanda ya kafirci bayan da shi mai imani ne to ayyukan shi sun rushe, sun bace, sun lalace, kuma in ya mutu a haka zai tashi daga cikin masu hasara ranar gobe kiyama. Suratul Maida, cikin suratul Baqara kuma Allah ya ce man yakfur, duk wanda ya kafirci wa ayyukan Allah subhanahu wa ta'ala ke fa ulaka habitat amaluhu fi dunya wal akhirah ulaika ashabun nar fiha khalidun. Adaka ce in kina sallan walha wata ran baki ba kawai baki bane ba shikenan, duk ibada ne na nafila ai, da azumin nafila da sallan nafila, ran da baka yi ba ba za ma baka zunubi ba dan baka yi ba. Idan ma ya zamto larura ne yasa baka yi ba, ko rashin lafiya ko tafiya ko wani abu da yafi karfinka, Allah zai rubuta ma lada kaman kai, kun ga falalan Allah kuma kenan. Duk wata ibada da kake na nafila ko azumi ko sallah ko tasbihi ko zikiri ko menene, ran da baka yi ba saboda wani abu da ya dauke ma hankali ko rashin lafiya ko tafiya ko an yi rasuwa ko wani abu da ya dai hana mutum, to bisa ga wannan larura Allah zai rubuta ma ladan kaman kai subhanahu wa ta'ala. Akwace take bukatar addu'a a ƙanin su ne ya fita shekara bakwai kenan, ba a san inda yake ba ko labari babu. Allah ta'ala ya bayyana shi, Allah ya fito da shi. To kuma a ƙarshe ta ce a taimaka musu da addu'a, kuma a taimaka da abinci, da ya zawo gari za kafa kenan. To gashi kuma takarda ne babu lambar waya babu komai, kaga da ma akwai lambar waya ne ko kuma wani abun nan, da sai a sayar da za a taimaka. Allah ta'ala ya taimaka mana gaba daya, ya kuma ko kuma ta samu daga cikin yan hizba in ita da mai takardar, amma kar a yi na Shehu Sani ba. Sanata Shehu Sani na Kaduna ya tsaya takarar gwamna, aka je primary election wannan jazzaben nan da aka yi na kwanan nan, sai ya zamto ya samu ƙuri'a guda ɗaya na delegate kenan primaries. To shi ne sai ya posting a Facebook da Twitter dala yana neman wannan mutum ɗayan da ya jefa masa ƙuri'a, yana son ganin shi. Mutum sun fi dubu suka zo gidan shi, kowa kuma ya rantse ya ce shi ne. Wallahi kuwa kowa ya ce wallahi ni ne. A Najeriya kenan ko, to kara irin wannan kuma da sai a tambaye ta wani irin takarda ne mai a cikin takardan ku. Allah ya sa mu dace. Akwai tambaya ta ƙarshe zan bar ta sai gobe, sau tana buƙatar bayani da yawa, yana ɗan alaƙa da matsala na ainihin fikihu. Sai abu na ƙarshe, yan kwamitin tafsiri sun rubuto takardar cewa sun bude asusun neman taimako na ziyara da suka saba yi da azumi na asibiti da kuma taimakon marayu ne da kamar yadda kuka san ake yi da taimakawa mabukata. To ana buƙatar a taimaka, dama abu ne da kun sani kun saba da shi, ana neman taimakon duk abin da ya kamata, kama daga kuɗi da ko kaya ko duk abin da aka saba taimakawa da shi insha Allah. Allah ta'ala ya ba da ikon taimakawa duk da ana cikin wani irin yanayi a wannan ƙasar tamu, amma annabi yake cewa daga cikin mafi falalan sadaka jihadul mukilli, baka da shi amma ka takura din kai, yana cikin sadakan da Allah yake so. Annabi yake jihadul mukilli, gashi baka da shi kuma ka matsa ka ainihin iya abin da zaka iya. Kuma hadisi annabi yake abdul sadaqah hi sadaqatu fi ramadan, kuma ki halalar sadaka wacce aka yi ta cikin watan ramadan. To Allah ya bada ikon taimakawa ya kawo mana sauki a wannan kuncin rayuwa da muke ciki a Najeriya. Akwai wanda muke tare da shi a nan kullum, Malam Musa Aliyu Dage na gidan rediyon jihar Gombe, ana shigo ake ce min yau ba zai samu zuwa ba a sarkin shi Allah ya masa rasuwa to muna addu'a Allah ta'ala ya gafarta wa sarkin nashi Allah ya mishi rahama duk waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ta'ala ya gafarta musu ya musu rahama ko kuma Allah ya sa mu cika da imani za mu tashi a farkon aya ta 17 cikin wannan sura na albarka suratul tur ne Allah ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما
subhanahu wa ta'ala wa ka'adatul qur'an al-karim kamar da al'adan qur'ani Allah ya saba fil muqaranati bayna su'i aqibatil mukazzibin Allah yakan yi bayanin mummunan karshe na masu karanta ayoyin shi wa husni aqibatil muttaqin da kuma kyakkyawan karshe kyakkyawar makoma ga masu imani ja al hadith anil muttaqin ajiya mun karanta labarin yan muta Allah ya tsare mu yau kuma Allah zai zo da labarin masu takawa masu tsoron Allah menene sakamakon su ba'dal hadisi anil kafirin bayan an tattauna jiya a ayoyin da suke magana akan kafire da makoman su fa qala ta'ala sai Allah yace innal muttaqina lalle masu takawa waɗanda suka tsare dokokin Allah suka tsare kawunan su daga duk abin da Allah ya haramta daga barin abin da Allah baya so fi jannatin sakamakon suran tashin kiyama suna cikin aljanna wa na'im da wata irin ni'ima ni'ima da'imun la yanqati'u ni'ima ne na dindindin wanda baya yankewa sabanin ni'imar duniya duk wata ni'imar da kake ciki sai ta yanke kowace iri ce ni'ima ce ta kudi ni'ima ce ta mulki ni'ima ce ta sarauta watan wata ranar dole dole sai wannan ni'imar ta yanke ina fata an gane kamar yadda wata daga cikin mawaka Hausa take cewa tace haka shi ma gado na mulki tace saya ake mun sani ko ma ta yaya ka haushi wata ran komai tsawon zamani dole a sauke ka ko ka sauka a sake baiwa wani to in ma ba haka ba mutuwa ba ta barin wani da wani sai ka wuce gaban ba yi ba ina fata an gane rayuwa tana faruwa ko ya Allah ba ta lada gaskiya ta fada duk ni'iman da kake ciki in ma ya zama tenuwa ne ya kare imma ya zama da karfin tsiya an sauke ka imma ya zama ka mutu ko ma ka sauka da kanka kai rizani haka ne ko ba haka ba ya ma ba Najeriya ba Najeriya ba a rizani sai dai a sauke ka ko a kwace da karfi a kore ka ko kuma tenuwan kai kare kasashen da suka ci gaba ne ka ji shugaba yayi rizani ko gwamna yayi rizani saboda wani abu da ya faru wanda yake shi yana gani wannan abun abun kunya ne a ce a mulkin shi an yi kaza sai kaga ya aje mulki kuma galibin su ba musulmai ba amma saboda bi ma'ana sun dauki kasan a ransu sun saka kishin kasan a ransu sabanin mu kuma yau ɗan siyasan mu kashi 99 cikin 100 din su wallahi ba Najeriya bane a gaban su kashi 99 ba da digo 9 ina fata an gane abin da ke gaban su shine kawunan su da iyalan su ya za su mulke ku ya za su mai da ku bayi su rena muku hankali ku zama yan Allah ba ku musamu Allah ya sauke to amma ni'imar aljanna kuma ni'ima ce diman da'iman ba ta yankewa domin babu rashin lafiya babu tsufa babu mutuwa waɗannan abu ku kade su ishi mutum farin ciki game da aljanna domin a duniya ko ba za ka mutu ba to akwai tsufa duk da ka shekara 120 ka zo kaya haka ne ko ba haka ba a lokacin komai sai an maka ka koma kaman yaro karami zai zawo abokanka ma yaranka ne jikokinka ne yan kanana su ne abokanka kuma kaga sun taru suna ta hira da shi ka rasa ma me suke tattaunawa in kai da shi ne ba za ku fahimci juna ba hiranku da shi kai kai gabar shi yayin ma amma sai ga yan yara kanana suna ta hira da shi su dau lokaci kuma to a wannan lokacin ka kai shekarun da Allah ya maida kai yaro karami kuma Allah ta'ala alladhi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayba yakhluqu ma yasha wa huwa al-'alimul qadir. Allah shi halicceku min da'fin daga rauni, halicci jariri kaga yana da rauni yana girma shekara ɗaya, shekara biyu, da kai shekara 10, 30, 40, kaga duk lokacin yana da ƙarfi 50, 60, da ya haura zai fara yin ƙasa daga wannan lokaci. Daga shekara 60 ba a ƙaruwa, sai dai a dinga raguwa zuwa shekara 70, 80, 90, 100, to a lokacin kuma ka koma kaman yawo. Shi ne Allah ce sai ya sanya ƙarfi bayan rauni, ya sake sanya rauni ko bayan ƙarfi. Allah ya ce ya khulqu ma yasha, yana halitta abin da ya ga dama, wa huwa al-alimul qadir. To aljanna babu wannan. Aljanna yanda kake kullun haka kake, babu tsufa, babu mutuwa, babu rashin lafiya.
La yaquluna fiha al-mauta illa al-mautata al-ula wa waqahum adhab al-jahim.
Allah ya ce ɗan aljanna ba za su dandani mutuwa ba, sai dai mutuwan nan ta farko da suka dandana a gidan duniya. Shi yasa na daga cikin abin da zai faranta wa ɗan aljanna rai ma, bayan shiga aljanna ana cikin wadaka, ana cikin facaka, sai a ce mutuwan kanta ma za a kashe ta. A lokacin farin ciki za a yi, dan sai a fara tunanin to kada kuma fa muna cikin jin daɗin nan a ce za a mutu, dan haka aka mana a duniya, muna zaman zaman mu aka zo aka ce mu mutu. To sai a ce muku mutuwan kanta ma za a kashe ta, ba ta yi ta kashe ku ba, to ita ma za ta mutu. To a aljanna zama ake diman da'iman cikin ni'ima. Allah ya ce fakihina, suna masu jin daɗi, suna masu ni'imtuwa, suna masu shanawa, suna masu morewa da gwangwajewa, duka bima atahum rabbuhum, da abin da ubangijinsu ya basu na ni'ima. Shi ne fakihina, ay mutaladdidina, mutana'imina, masu jin daɗi, masu ni'imtuwa, bima atahum rabbuhum, da ga abin da ubangijinsu ya basu. Wa qahum rabbuhum azabal jahim, sannan kuma ubangijinsu ya musu ni'ima domin ya tsiratar da su, ya kubutar da su, ya tsamar da su daga azabar wutan jahim. Allah ya tsare mu. Sai Allah ya ce
kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun muttaqina ala sururin masfufa wa zawwajnahum
Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce muttaki'ina, za a ce da su, ko kuma su ‘yan aljanna, kulu washrabu, za a ce da su kulu ku ci, washrabu ku sha, bi ma'ana ku ci abin da kuka ga dama, ku sha abin da kuka ga dama, duk abin da kuke so na ci ko na sha ku ci ku sha, hani'an, hankalin ku kwance a cikin farin ciki, babu damuwa, babu tashi hankali, babu bakin ciki. A nan ne gidan duniya fa, kana cikin cin abincinka da kake so, sai likita ce ka daina. Haka ne ko ba haka ba? Likita ce ma banda kaza, banda kaza, banda kaza, yake in ya rena ma hankali. In ji alaran majika mala, Allah ƙara mishi lafiya. Ya ce idan likita ya rena ka fa, sai ce ka daina cin nama, ka koma cin zogale, saboda zogale ya fi nama. Ya ce in ji ubanwa. Ya ce a Ƙur'ani Allah ce wala hamin da nama, a ina ka ce wa zogale? To a nan Allah da ya ce hani'an ɗin nan, ku ci ku sha, hankalinku a kwance, ba wani abincin da za a ce ka rage cin shi saboda za ka samu ciwon suga. Ina fata an gane, ko ka rage ci, cholesterol zai yi yawa, kaza za ta yi yawa, wane ne? Duk aljanna babu wannan abu. Ka ci duk abin in kai ne shugaban masu kwaɗayi, to aljanna sai ta kure ka wallahi. Allah ya ce kulu washrabu, ku ci ku sha, ko za a ce da yan aljanna ku ci ku sha, hani'an, hankalinku kwance, kuna cikin farin ciki, bima kuntum ta'malun, wannan sakamako ne na abin da kuka kasance kuna aikatawa na kyakkyawan aiki a gidan duniya. Da wannan ne malamai suka ce ba a shiga aljanna sai da aiki, ko da ka yi imani da Allah kuma dole sai ka yi aiki. Ba za ka ce ba kai ka miƙe ƙafa kun yi imani da Allah, saboda haka za ku shiga aljanna. Sai sa Allah ce illal ladina amanu, sai ce wa amilus salihati, sai wanda suka yi imani suka yi aiki na gari, dole sai an yi aiki kuma aikin ma ba na wasa ba kisa Allah ya ce wajahidu fillahi haqqa jihadihi wajtabakum wama ja'ala alaykum fid dini min haraj wajahidu fillahi ku yi kokari wajen bin dokokin Allah ku yi jihadi wajen daukaka kalmar Allah ku yi jihadi wurin fada da shedan ku yi jihadi wajen fada da zuciyarku ku yi jihadi wajen ayyukan alkhairi wannan azumin da ake ba jihadi bane ba musamman a sati da kwana uku da ya wuce hudu saboda zafin rana da ake kusan kowa hankalin shi a tashi amma Allah sai mana ni'ima cikin kwana biyu ranan kuma sai ta rabu Allah mun gode maka Allah ya ce bima kuntum ta'malun sakamako abinda kuka sance kuna aikatawa shi yasa aka ba ku wannan ni'ima muttaqina su yan aljanna Allah ya ce muttaqina muttaqina mansubun ne alal hal daga fi'ilin ko daga fa'ilin kulu muttaqina suna kishingide ala sururin akan waɗansu gadaje masfufa ababan jerawa idan mutum misali yana ganin koda gidajen tibin kasashen larabawa ko a ce ka taba gani da ido za ka ga kaman masu kudin su da masu sarauta sukan fita jeji a je ayi tanti ko san tanti ayi wanda ake a filin Arfa da Mina to irin wannan tantin rumfa wanda yake kaman na kyalle ko wani abu za ka an shimfida carpet da waɗansu irin gadaje ka kara ta shan shayi ana cin dabino ana cin nama abinda suke larabawa kenan to su ma yan aljanna za a jera musu irin waɗannan gadajen za su kishingida a kai masfufatun an jajjera su ga kuma kayan abinci kala-kala shine ma'ana muttaqina suna masu kishingida ala sururin akan waɗansu gadaje jam'i ne na sarir masfufatun ababan jajjerawa Allah ya ce wa zawwajnahu za mu aura musu bihurin in matan hurul in anan yawanci malamai suka ce dan Allah na maganan zai aurar da matan hurul ini ga maza wata mata ta taba tambayar ɗaya daga cikin malaman mu Allah mishi rahama wazirin Kano marigayi Sheikh Isa waziri tace da shi akramakallah me yasa kullun aljanna sai Allah ya yi ta maganan matan aljanna ma to mu kofa yace to abin mahalakin fiska ne kuma dalili shine ita mace Allah zai ba ta mijinta ne wanda ta mutu a hannun shi ko kuma mijinta wanda yake daga kanshi bata kara aure ba ta rasu ina fata an gane ita ba a canja mata miji wannan ko ya tabbata ne a cikin hadisi ingantacce hadisin Ummu Darda a lokacin da mijinta ya rasu wani yazo yana neman aurenta tace ita ba za ta yi aure ba za ta haƙura har su haɗu da mijinta a gidan aljanna tace dan ta ji annabi ya ce kowace mace za ta auri mijinta ne na ƙarshe a gidan aljanna an fahimci wannan abin da kyau za ku gane haka ne ai daga matan annabi waye mijinsu a aljanna to kowace mace ma haka ne shi yasa matan annabi Allah ya haramta musu aure in bayan annabi ya rasu domin suka yi aure a sun yi hasara kuma kina matan annabi ki auri wani wanda ba annabi ba ai ci baye ne to a takaicin takaitawa shine shi yasa idan Allah na maganan zai aurar wa ƴan aljanna da matan hurul in automatically ita macen duniya ita ma za ta koma hurul inni ne cikin waɗannan matan amma ga mijinta na duniya idan kuma mace ta rasu ba ta yi aure ba fa sai malamin ka ce akwai samarin da suka mutu ba su yi aure ba sai a haɗa ya can ko ba haka ba a da sake sabon nema to a takaice dai wannan shine ka'ida shi yasa Allah ya ce wa zawwajnahum za mu aura musu bihurul in da matan hurul in sai Allah ya ce mi
wallazina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biimanin al-aqnabihim dhurriyyatuhum wa ma
dangane da hurul in a surori daban-daban Allah ya bada misalin sai ya ce ka amsalin lu'lu'il makanun jaza'an bima kanu ya'malun. Suhurul in suna nan ne da kasal lu'lu' al-makanun, wanda ke cikin kwasfa wanda ba a bude shi daga cikin gidan shi ba. Idan mutum ya taba ganin lu'lu' shi ana samun shi na karkashin ruwa cikin teku. Ina fata an gane wani abu ne mai kyau mai ban sha'awa. To Allah yana yawan siffanta matan aljanna da ainihin lu'lu'. Wasu daga cikin malamai suka ce matan aljanna guda daya inda za ta leko duniya sai ta kashe hasken rana saboda kyawunta. Rana sai ta yi saranda. Duk kyawun da rana ke da shi da taurari da wata. Ina fata an gane. Idan ana ba mutum labarin aljanna, imani ke karban wannan labarin. Wani abokin wata ran muka yi tafiya da shi zuwa Dubai. Da ya ganda Dubai take yace wallahi ya yarda aljanna gaskiya ne. In dai mutum ne yayin wannan garin, to ina ga garin da mala'iku ko suka yi. Kun gane wannan abin da kyau? Shi yasa wani abu in aka faɗa ko a nan duniya hankalinka ba zai dauka ba sai in ka taba ganin shi. Ana baka labari sai ka ce kai wannan ba gaskiya bane. Akwai wanda shi bai taɓa barin gungura tunda aka aife shi. A yamma iyakan shi lawanti, a gabar iyakan shi kwana, ko daɗin ko bai sani ba, a gabar ko malam sidi bai je ba, a so a arewa afuwar, a kudu ya ce bai taɓa zuwa komowa. Duk labarin su yake ji. To yanzu ka zo kana ba shi labarin Abuja ba sai ya ce ƙarya kake ba. Ka ce akwai gida mai hawa goma sha kaza, shi ya san gidajen gombe hawa biyu ne. Alayi halin to haka aljanna ma take. Shi dan adam aka bada labarin da ya wuce ilimin shi sai ga kaman ba da gaske ba. Alayi halin to wannan Allah ke bada labarin wannan kadai ya isa tabbatar da abun gaskiya ne. Allah ya ce wallazina amanu, wadanda suka yi imani suka yi aiki nagari, wattaba'atuhum zurriyyatuhum biimani, sannan zuri'arsu suka bi bayan su da imani. Allah ya ce alhaqana bihim zurriyyatuhum, ran tashi kiyama za mu riskar da zuriyar tasu da su. Kuma aladahum min amalihim min shay, ba za mu tawaye komai ba daga cikin ayyukan su na lada. Kullum ra'in bima kasabarhin, kowane mutum abun kamawa ne da abun da ya aikata ranar gobe kiyama. Karkashin wannan ayan Allah lissafa abubuwa kamar haka. Na farko yace waɗanda suka yi imani, wallazina amanu, sai ce wattaba'atuhum zurriyyatuhum, sun yi imani kuma zuri'ansu sun bi su da imani. Menene zuri'a da Hausa? Ya'ya da jikoki, ko ba haka ba? Amma a Larabci aka ce zuri'a, ya'ya da jikoki na shiga ciki, iyaye da kakanni ma suna shiga. Ka ji abin wani iri ko? A Larabci Qur'ani yayi wannan maganan. Allah ya ce yana magana dangane da mutanen annabi Nuhu, yana ba kafiran Makka labari, sai ce mun dauke su da zuri'ansu a cikin jirgin ruwa wanda ke ya cika da kaya. To a karkashin wannan ayan malamai suka ce in aka ce zuri'a a Qur'ani, to iyayenka ma suna, ana nufin kaman dangi. In an ce danginka, a iyayenka ma na cikin danginka ko ba sa ciki, da kawunai da bafanu duka, da ƴaƴa da jikoki da yayye da kannai duk suna shiga cikin dangi. To wallazina amanu, waɗanda suka yi imani, wattaba'atuhum zurriyyatuhum biimani, sannan su sun yi imani, sannan zuri'arsu ma sun bi bayansu da imani, su ma sun yi aiki nagari. To alhaqana bihim zurriyyatuhum, za mu riskar musu da zuri'ar tasu da su. Wa ma aladnahum min amalihim min shay, amma ba za mu tauye komai daga cikin aikinsu ba. Abdullahi bin Abbas yace ma'anar wannan ayar shine, in aka tashi kiyama sai zanto kai ko ke kina gidan aljanna a hawa na 50 misali, ko kuma kina wata unguwa ta musamman, kamar a ce anan kina GRA ba ita bace babban unguwa a Gombe, to sai a ce mahaifinki ko mahaifiyarki tana aljanna amma tana kundulo. Yan kundulo misali ne, ku yi hakuri. Tunda an san kundulo ba ta ka GRA ba, ko kuma a samu wata unguwa kamar a ce Bomala misali, to a wannan lokacin mutum zai tambayi Allah subhanahu wataala, ina mahaifiyata ko ina mahaifina? Sun shiga aljanna, eh sun shiga, amma fa suna Bomala. Kaga mutum zai ji ba daɗi a gidan aljannan kenan.
to sai Allah kuma shi a aljanna kuma ba a so dan aljanna ya bakin ciki kullun so ake yi farin ciki to saboda rahamar Allah sai ce wannan bawan nawa yayi aiki na gari matsayin shi ya kawo shi wannan unguwar amma kash ga iyayen shi kuma ko wani dan shi da yake so ko yar shi tana wata unguwa can na talakawa sai Allah ce to a gina wani gida a nan jiyari a dawo da su kun gane misali saboda Allah ya faranta wa dan aljanna rai shi yasa wato idan kai aiki mai kyau ba kai kadai zaka amfana da abun ba ga iyaye da ƴan uwa da kowa sai ya amfana shi yasa malamai suka ce akwai hadisi annabi ce duk wanda ya haddace qur'ani to waran tashi kiyama ba wai shi ba iyayensa ma za a dora su akan wani karaga na musamman a sa musu kambu irin wanda ake sawa wanda ya ci gasar musabaka to har iyayenka ma sai an sa musu a kawo mahaifiyarka a sa mata irin wannan kambun da queen na ingila take sawa wannan crown din nan to aiki na gari idan kai zai amfane ka kuma zai amfani iyayenka da yayanka matukar ba su mutu akan shirka ba ku gane wannan abin da kyau amma in ba su mutu a musulunci ba ba amfanin da zaka musu amma matukar sun mutu a musulunci to aikin ka na lada zai amfani iyaye kuma zai amfani ainihin yaya da jikoki annabi Abbas akwai ruwaya wanda aka ruwaito daga Abdullah bin Abbas yarfa'uhu ila annabi yana daga ruwayan zuwa ga annabi kala yace alaihi salatu wassalam idza dakhala ahlul jannati aljannata idan yan aljanna suka shiga gidan aljanna sa'ala ahaduhum an abawayhi sai dan aljanna ne tambayi ubangiji ina iyayena wa zawjatihi ya tambayi ina matar shi wa waladihi ina ya'yan shi fa yuqal sai a ce da shi innahum lam yudriku ma adarakta ai su matsayin su bai kai a kawo su wurin nan da kake ba basu yi aiki mai yawa na ladan da zasu zauna a wannan gidan ba ko a wannan unguwar ko a wannan yankin suna can a wani kauye suna fama amma dai suna aljanna ba sa wuta to a wannan lokacin fa yuqal sai a ce da shi fa yaqulu sai shi dan aljanna ce ya rabbi inni amitu li wa lahu ya allah nayi aiki saboda kai na kuma saboda su ina so a tausaya musu a dauke su daga wancan unguwar ga ba titi mai kyau gwamnati yake musu kwalta ina fata an gane amma aljanna fa ba irin wannan unguwan ana fada ne dan buga misali kawai ba ma gwamna aljanna kowa gwamna kanshi ne balle su cinje kudin ku fa yu'maru bi haqqihim bihi Allah sai umarci mala'iku a dauko iyayen nashi ko matar tashi ko ƴaƴan nashi daga can inda suke wurin da yake yana kasa da nashi a dawo da su saboda albarkan wannan din shi kadai Allah ya sa mu na ciki to shine ma'anar wannan aya Allah ya ce kullum bai'in kowane mutum bima kasaba rahin za a kama shi ne ran tashin kiyama da abin da ya aikata ba za a kama ka da laifin wani ba ina fata an gane laifin wani baya shafan wani ran tashin kiyama kai dai ka iya ka iya wanka inda za a kama wani da laifi da an kama annabi Nuhu dan annabi Nuhu matar shi da dan shi duk kafirai ne kuma sun mutu a kafirci annabi Lut da an kama shi da laifi saboda ainihin matarsa ta mutu a kafirci da an kama manzon Allah alaihi salatu wassalam dan baffan shi ya mutu a kafirci gashi nan kullun tabbata da abila habin wa tabba baffan manzon Allah ne kullun Allah tsine mishi tabbata da abila habin din baffan annabi amma kaga annabi ba shi da laifi ko ba haka ba shi ya isar da sako amma abun mamaki shi wannan Abu Lahab din kuma ƴaƴan shi guda biyar duk sahabbai ne ƴaƴa biyar duk sun mutu a musulunci kuma sahabbai mata uku maza biyu kaga laifin wani baya shafan wani
wala taziru waziratu wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a
ubangiji yace wala taziru waziratu wizra ukhra wata rai bata daukar laifin wani wata rai ba za ta dauki laifin wata ba kowanne mutum ba abinda za a bashi sai abinda ya aikata wa Allah salil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura kowa zai ga abinda ya aikata ranar gobe kiyama sannan in muka dauki Abu Jahal kaga Abu Jahal wanda ake cewa Abu Jahil annabi ya kira shi da fir'aun hadhihi al-umma wa shine fir'auna a cikin al'umma manzon Allah alaihi salatu wassalam idan aka ce a al'umma annabi gaba daya wa yafi kowa lalacewa da kangarewa shine Abu Jahil Abu Jahal annabi ya kira shi da fir'auna amma dan shi babban sahabi ne kuma ina fata an fahimci wannan abin da ke to shi yasa kullun mutun yayi kokarin aiki na gari dan ya kuta har ma ya kubutar da wasu ranan gobe kiyama da rahman Allah subhanahu wataala amma banda wanda suka mutu a kafirci sai Allah ya ce
wa amdadnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahu يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون
الله جو أمددناهم زامو دبيسو زامو قارا موسو bi fakihati da wani irin kayan marmari irin na gidan aljanna walahamin mimma yashtahun da kuma nama irin wanda suke sha'awa a gidan aljanna akwai kayan marmari wanda ka sani da wanda baka sani ba kuma kayan gidan aljanna ba seasonal bane ba kaga ara akwai lokacin da zaka nemi mangoro ba zaka samu ba saboda ba lokacin shi bane lokacin mangoro ya wuce haka ne ko ba haka ba akwai lokacin da zaka nemi abubuwa na marmari kwata-kwata babu su a kasuwa sai a ce maka ai zuba season din su bane ba to aljanna babu irin wannan abu kowanne lokaci season din kayan dadi ne Allah yake cewa wa amdadnahum zamu kare su bi fakihatin da wani irin kayan marmari walhamin da nama wani irin nama mimma yashtahun irin wanda suke sha'awa wato sha aljanna abinda kake so za a baka ba irin gidan duniya ba in ka zo gida aka yi tuwo dole ka ci ba yanda ka iya kana tsaki ba haka bane ba idan shinkafa aka yi haka zaka ci ko baka so to aljanna kuma abinda kake so a lokacin za ka ganshi da kai sha'awan abu sai dai ka ganshi a gaban ka in ba Allah ba wa zai shirya wannan abu idan mutum yana yawo a duniya akwai irin manyan hotel da ake da su idan kaga irin waɗannan hotel din za su ƙara tabbatar maka aljanna gaskiya ne kusan duk abin da kake so da daidai gurgudu wannan dan adam da yana da shi sai ga an iya kawo maka shi kuma kaga su ma'aikatan suna kokarin duk yanda za su faranta maka rai ba a son ɓaci ranka daidai da sakan daya to a duniya fa kenan ina fata an gane kaga customer services iya abin da kake so da ka fita kafinka da an gyara ma daki su kuma aikin su kenan da ka buga waya a kawo ka za cikin mintuna kadan abun yayi so to aljanna kuma ba bukatan ka buga waya balle a ce ka babu minti 15 za a shirye wannan abun shi yasa Allah ce walhamin mimma yashtahun da wani irin nama irin wanda suke sha'awa ka san ko anan gidan duniya nama kala-kala ne haka ne ko ba haka ba wata ran wani bawan Allah muka je da shi wani gu aka kawo naman kaza yana ci wasu yake tambaya wannan naman kaza ne kuwa wasu bai taba jin naman kaza irin wannan ba to ka ko a duniyan ma naman kala-kala ne ko ba haka ba to balle kuma naman aljanna sai ka imagine wannan irin nama ne ita kanta kaza aljanna wace irin kaza ce domin dadin naman ba Allah bane ke sawa shi ya halarci dabbobin to zaka ga wata dabban ta naman ta fi wani dadi tunda Allah ne ya halarci dabbobin shi ya saka wannan dadin a cikin naman to wani irin dadi zai sa a nama aljanna daga nan zaka ba kanka amsa idan mangoro ko lemo ko ayaba ko gwanda ko abarba ko kankana ko menene na duniya wani ya fi wani dadi kuma Allah ne ya halarce su duka to wani irin dadi zai zuba a mangoron aljanna kana sha yila sai kai bacci saboda dadi Allah da ya ce wa amdadnahum zamu kara musu bi fakihatin da wani irin kayan marmari walhamin da wani irin nama mimma shahul irin wanda suke sha'awa Allah ya ce tanaza'una fiha ka'san, za su dinga bayayya, za su dinga musayar kofuna tsakanin su da juna, shine tanaza'una, wannan mika wannan, wannan mika wannan, ka'san kofin. In aka ce al-ka'as da larabci shine kofin da akwai abun sha a ciki, amma idan yancin kofi ne ba a ce mashi al-ka'as, idan ce al-kof, wannan kof na larabcin shine Bahaushe yake kof, Bahaushe ma yake kofi, duka daga larabci suka dauka. Bi aka wabin wa abari kaukasin min ma'in ma'in al-kawak, akawab ko kuma kawakiba, jam'i ne na al-kof da larabci. Wannan kof sai Bahaushe yake kof, Bahaushe kuma yake kofi. To Allah yake cewa tanaza'una fiha ka'san, za su dinga musaya na kofuna tsakanin su da juna, wanda a cikin kofuna akwai abun sha. Malami suka ce al-ka'as anan ana nufin kofin da akwai giya a ciki, amma ita giyar lalagawun fiha babu maye a cikinta, ba za ka sha giyan aljanna a ce ka bugu ba ko kuma ka yi maye. Wala ta'sim, sannan kuma ba za ta sa ka dinga maganganun sabon Allah ba. An fahimci abin da ke me yasa Allah yake maimaita akugiya a gidan aljanna? Kusan saboda tsabar ni'ima aljanna fa. Idan Allah na maganan tajri min tahtiha al-anhar, akwai koramu suna gudana gidan aljanna, koramun guda hudu ne. Na farko akwai kogi na ruwa a cikin aljanna, kogi. Sannan na biyu kuma akwai kogi na nono. Wa taɓa ganin kogin nono da Allah? Ko famfan nono babu, balle kogi ba wanda ya taɓa yi. Wani ɗan siyasa da ya ce zai yi amma bai yi ba. Abu na biyu akwai kogi na zuma, kaga kogi kawai na zuma ne, kuma zuman ba za ma amma ƙaryan ai wannan zuman mai kyau ce garanti sai ka siya ka samu akwai mis a ciki ba. Akwai wata rana ana zaune a bakin masallaci, wani ya zo yana tallan zuma, wannan zahiri ne ya faru. Aka tambaye shi tsakaninka da Allah zuman nan babu mis? Ya ce wallahi tallahi zuman nan babu mis, zuma ce natural a tabi'i, daga gari ka zama muke kawo ta, ya gama rantsuwar shi. Da akwai shugaban kwamitin masallaci yana zaune bai magana ba, ya ce mallam tsakaninka da Allah wannan zuman mai kyau ce? Ya ce ya rantse da Allah zuman nan mai kyau ce. Sai shi shugaban sai ya ce zan iya lasan ka dan naji? Ya ce kwarai bismillah, da ya lasa ya sa a baki ya ce wallahi zuman na akwai mis. In ji shi shugaba, mutumin sai ya ɗauki kwarayin shi kawai ya kama hanya ya. To wani sai ya ce shugaba baka kyauta ba, duk rantsuwan da ya mana nan ka zo ka ce akwai mis a ciki, sai ya bi mai zuman a guje zai ba shi haƙuri. Ya ce mai zuman tsaya 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 yana zuwa, sai mai zuman ya ce ka shugaba ya san zuman. Mangare ko kun gane mu? Ya ce shugaba ya san zuma. Sai ya ce a mangare ba, akwai mai? Ya ce wallahi akwai, ai shugaba ya san zuma. Ce duk rantsuwan da kake ashe na ƙarya ne, yan kasuwan mu kenan, ba irin rantsuwan da bai ba, da wallahi tallahi da billahi la ilaha illa huwa da kwaran kwatsa dubu duka ya hada. Amma shi wannan ya je ba shi hakuri sai ya tarar da abun mamaki. To a aljanna babu irin wannan zuman, kowace zuma na tarar ce mai kyau. Sannan abu na hudu kuma akwai kogi na giya. Abinda sai Allah ke ta maimaita maganin giya cikin aljanna, saboda a nan duniya ka yi hakuri kana gani ko da kana sha'awa, balle ma ba abinda ke sha'awa cikin giya, domin kowace giya ba ta da daɗi. Idan ta gargajiya ce wari ne da ita, burkutu kenan. Idan ta kwalban ne ma ko tsami ko hamami ko ba da daɗi, kamshinta ma sai sa ba ciwon kai. Ina fata an gane, Allah ya kiyaye. To amma Allah sai zanto giyan gidan aljannan tafi nono kindirmo daɗi ita kuma, ta kaga bambanci kenan. Shi yasa Allah ya ce duk wanda ya sha giyan gidan duniya ba zai sha ta aljanna ba, sai dai in ya tuba kafin ya mutu. Allah ya kiyaye. Wa amdadnahum bi fakihatin wal habi mimma yashtahun yatanaza'una fiha ka'san, za su dinga musayar kokuna tsakanin su na giya. Lalagawun fiha, giyan da bata saka maye. Wala ta'sim, sannan bata sa maganganun banza ko maganganun batsa. ko magandamin sabon Allah wa yatufu alaihim gilmanul lahum gilmanul lahum wadan su yara nasu da Allah ya tarade su a gidan aljanna yatufu alaihim za su dinga shawagi a cikin gidan aljanna ka annahum lu'lu'un makanun yara ne kanana yanda ka san lu'lu'u wanda yake cikin almakanun yana cikin gidan shikafun ainihin bude shi to a gidan aljanna me yasa Allah saka yara kanana a ciki to dan adam galibi yana sha'awan yara kanana kaga suna shawagi a cikin ku ina fata an gane idan misali akwai yara a gida misali kanana zaka suna damu kai bari wance ya fada da wannan wannan ya taba wannan idan suka tafi anguwa ko sai ka ji giran ba dadi sai ka bayan wuni dai sai ga an yi misin din su kuma haka ne ko ba haka ba to shi yasa aljanna ko babu aihuwa to Allah sai ya sanyawa yan aljanna suna da yara kanana Allah kuma ya sa maka kaunan su kaman kai ka haife su sannan kuma su ba sa girma balle ya girma ya zama trouble maker kuma ko baka ba ya girma kuma ya zo ya dame ka ya kawo matsala ya rikito wancan ya sa ma bakin ciki to aljanna babu wannan abu shi yasa Allah yake cewa yara ne kanana yace wuldanu mukhalladuna yara kanana wanda za su dawoma a matsayin su na kanana ba za su girma ba balle shigo gida yana ma kata murya kace ya zaka shigo da sassafe aljanna babu wannan abu sai Allah yace
wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ
الله يقول وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَأَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْرِكِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ وَبَنْجِجِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يقول وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ يَنَّ الْجَنَّةَ سَاشِنْسُ زَي جُوْيَا يَنَا ساشي ya tasaalun dama akan nefa muke kenan ko wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun za su dinga fuskantan juna yatasaalun suna kuma tambayan junan su qalu za su ce inna kunna qablu inna haqiqa kunna mun kasance qablu tun kafin yau fi ahlina a gidan duniya mushfiqina muna masu tsoron azaban ubangiji subhanahu wa ta'ala idan aljanna suka shiga gidan aljanna abinda za su dinga tattaunawa shine za su yi tahirin abin da faru a duniya kun tuna lokacin da muke duniya eh an yi shugaba wani ya cire subsidy kai lokacin fa an sha wahala ko ba haka ba yan nefa sun yi kaza yan sanda ma sun yi kaza wani ne yan kalare sun dame mu a tahira a gidan aljanna an kulle boda shinkafa ta yi tsada duka sai mun tattauna baba mai gaskiya zo shekara 8 muna shan gaskiya duk sai mun tattauna wannan an gane ko to shine Allah ya ce wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun za su juya suna fuskantan juna yatasaaluna wato idan kama a irin kasashen Europe irin su Belgium irin su Italy Spain za ka ga layuka wanda yake ɗan kanana kuma ga gidaje dogaye sai kaga waɗannan sun fito sun tsaya kama a balkoni na bene waɗannan sun fito ana tahira kun gano wannan abin da kyau to haka aljanna ma za a yi waɗannan su leku a ita labari a jihar ku kan waye ne gwamna lokaci kaza a ce ai wani ne Allah ya ta tusa dala aljiwun shi ya ce ai mu kuma gwamnan mu kaza ne kowa ya ta labarin nashi an gane ko misali kawai da buga wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun qalu hasu ce inna kunna qablu haqiqa mun kasance kafin yau fi ahlina a gidan duniya mushfiqina muna cikin tsoro da firgici na wannan wutan jahannama to famanna Allahu alaina Allah sai ya mana baiwa ya mana kyauta ya mana ni'ima wa waqana azabas samum ya tseratar da mu daga azabar wutan jahannama ya tsoratar da mu daga azabar wuta wannan ni'ima ce wannan baiwa ce da Allah ya mana dan kalman almannu tana daukan kyauta tana daukan baiwa tana daukan gori duka kuma almannu ake nufi shi yasa Allah ce laqad mannallahu alal mu'minina id ba fihim rasulan min anfusihim hakika Allah ya yi mummune kyauta da baiwa da ya aiko musu da manzo daga cikin su sanna Allah ce alladhina amanu la tubdilu sadaqatikum bil manni wal adha ya kuma su imani kar ku bata sadakan ku da gori da cutarwa ke sa alfazaji cikin ishirimiya yace wa mannun wala mannun wa safun wala atbu wa mannun annabi yana da kyauta wala mannun ko ba shi da gori ina fata an gane wa safun yana yafiya wala atbu baya zargi bayan ya yafiya to ran tashin kiyama Allah ya tseratar da kai daga wuta ya shigar da kai aljanna ba karaman baiwa bace ba ba karamar kyauta bace ba sai aya ta karshe mai Allah yace
inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barrur rahim
inna kunna qablu hakika abun kasance min qablu tun kafin yau nad'uhu muna bautawa Allah shi kai tallin tal ba ma shirka nad'uhu shi kai muke roko ba mu roko wanda ba Allah ba innahu huwal barru lalle Allah shine mai kyautatawa albarru kenan wanda ke kyautatawa bayin shi arrahim mai jinkai wanda ke da tausayin bayin shi Allah yana kyautata mana yana kuma jin tausayin mu fiye da irin yanda mahaifiya ke jin tausayin danta haka annabi ya ga Abubakar as-Siddiq yace Allah yana son mu yana kaunar mu yana kuma tausayin mu fiye da yanda uwa ke tausayin danta ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka mana rahama anan za mu tsaya muna cikin karatu mun yi bako Alhaji Ibrahim Isa wanda shine muna kiran shi da baban masallaci masallacin mu na Federal Locus na Ee Haruna Allah ya ji gaishi da rahama wurin da Malam Musa Adam Mugule ke shugabanci shine shugaban mu a wurin committee mu na masallaci ya kawo mana ziyara muna godiya kwarai da gaske baba Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara rayuwa da barka Allah ta'ala ya sa a gama da duniya lafiya Allah ya albarkaci zuriya ya Allah muna tawassuli da sunan ka mafiya kyau da sifofin ka mafiya kamala ya ubangiji ka ainihin mana rahama duniya da lahira ya ubangiji ka ba mu lafiya da zaman lafiya ya Allah duk wanda ke da damuwa ko bakin ciki Allah ka yaye mishi ya ubangiji duk wanda ke cikin kuncin rayuwa Allah ka yaye mishi ya ubangiji duk wanda ke bai da lafiya a gida ko asibiti Allah ka bashi lafiya wadanda suke da lafiya kuma Allah ya kara musu lafiya da imani da wadata ya ubangiji ka shirar da zuri'ar mu ya ɗan mu Allah ka musu albarka ya Allah ka musu albarka Allah ka kare mu daga dukkan sharri Allah ka karba mana ibadun mu Allahumma ahdina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma ataita wa qina wasrif 'anna sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda 'alayk innahu la yudhillu man walaita ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعاليت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ومن البخل والجبن ونعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم